sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 60 da 25 da kuma 16 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tasoshin gidajen radio FM na VOA Africa akan mita 102.5 da radio amfani da Saroniya da Fara'a da Nomad da Dadol duk a jamhuriyar ta Niger a Ghana kuma ana iya kama mu a Alpha Radio kuma sai kai kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe a sashin hausa.com ko kuma voahausa.com Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku ni Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokaci na hantsi bayan labaran duniya za a ji shirin karamin sani amma da farko ga cikakkun labaran duniya Mataimakin shugaban Amurka Mike Pence na daga cikin dimbin Amurka wanda a jiya jama'a suka karrama tare da yin bankwana ga murgayi Senator John McCain. Mike Pence ya ce da daddan dan majalisar dattawan Amurka wanda kuma ya kasance jarumi wurin yaki ya aiwatar da wasu manyan ayyuka har ma da waɗanda suka fi ƙarfin sa. Ya ce shugaban ƙasa ya umarce ni in kasance a nan a madadin wannan ƙasar da ke yaba ma wani gwaninta wanda ya bauta mu ƙasar mu a tsawon rayuwarsa a matsayin soja da kuma farar hula Pence ya faɗi hakan ne a wurin hidimar da aka yi jiya jama'a a ginin majalisar tarayyar Amurka Daruruwan 'yan majalisa da ma'aikatansu ne suka halarci hidimar wacce Amurkawa 30 ne kadai aka taɓa yi ma irin ta a tarihin ƙasar an dora akwatin gawar makin akan wata maraka wadda ake kira Catahoul wadda aka taɓa wato aka yi amfani da ita a karon farko a shekarar 1864 lokacin da aka dora akwatin gawar shugaba Abraham Lincoln a kanta Ba a gayyaci shugaba Donald Trump wurin hidimar ta jiya jama'a ba da kuma duk wani abin da ya shafi jana'izar McCain wadda za a yi gobe Lahadi saboda mummunar tankiyar da ta kasance tsakaninsa da mamacin. A halin da ake ciki kuma tsohon shugaban Amurka Bill Clinton da shahararrun 'yan wasan nishadantarwa da suka hada da Tyler Perry da Chesley Tyson na daga cikin dimbin mutanen da suka yi jinjina da bankwana ga shahararriyar mawakiyar nan bakar fata Aretha Franklin a wata hidimar rasuwarta da aka yi a birnin Detroit a jiya jama'a. Ta kasance mai yin komai a rayuwarta gaba gadi ba ta fuskanci abubuwan ban tsoro bane ta dai jure mu abubuwan ban tsoron ne abinda Clinton ya faɗa kenan game da Aretha Franklin wacce ta rasu ranar 16 ga watan Agusta sanadiyar cutar kansa tana mai shekaru 78 a duniya to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC Gwamnatin shugaban Amurka Donald Trump ta katse kudin tallafin da takan baiwa cibiyar da kan tallafa ma 'yan gudun hijirar Falasino tana mai kiran cibiyar lalatattar da ba ta iya gyaruwa ma'aikatar harkokin wajen Amurka jiya jama'a ta kawo ƙarshen wannan tallafin da ƙasar ta yi shekaru gwammai tana bayarwa tana mai cewa gwamnati ta yi nazarin al'amarin sosai kafin ta yanke shawarar cewa lokaci yayi da ya kamata Amurka ta kawo ƙarshen bayar da gudunmuwa ga cibiyar ta UNRWA mai magana da cibiyar ta UNRWA Chris Gunness ya ce cibiyar na mai matukar watsi da sukar da Amurka ta yi ma makarantu da asibitoci da kuma harkokin jin kai na cibiyar Shugaban Amurka Donald Trump ya yi barazanar janye Amurka daga kungiyar cinikayyar duniya WTO muddin kungiyar ta kasa kintsa kanta Muddin suka kasa tsara kansu zan janye daga kungiyar ta WTO abin Trump ya gaya ma kafar labarai ta Bloomberg kenan ranar Alhamis. Trump ya ce yarjejeniyar kafa kungiyar ta WTO a yarjejeniya ce mafi muni da aka taɓa cimmawa a fannin cinikayyar duniya. Janyewar Amurka na iya illa ga kungiyar ta WTO wadda madogara ce ga tsarin cinikayyar duniya wadda kuma Amurka ta taka rawa wajen kafa ta. An kashe Alexander Zarchenko shugaban 'yan awarin da ke kiran kansu 'yan jamhuriyar jama'ar Donetsk da Rasha ke goya ma baya. a wata fashewar da ta auku jiya jama'a a wani wurin shan shayi dake tsakiyar birnin Donetsk. Kafar labaran wannan jamhuriya da duniya bata amince da kafarta ba, ta tabbatar da mutuwar Zarchenko da kuma raunin da wani jami'in gwamnatin yan tawayen yayi a harin da aka kira ta'addanci. Harin wanda shine na baya bayan nan a jerin hare-haren da ake kai ma fitattun yan tawayen da ke ra'ayin Rasha na iya fama gyambon rikicin Rasha da Ukraine kan makomar yankin. Hare-hare masu nasaba da tsanar yan kasashen waje kuma sun ci gaba da faruwa a Afirka ta Kudu.
Labaran duniya kenan kuka saurara. To madalla, yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin karamin sani kukumi ne. Madalla, kafin mu nisa ga Nasir Yakub birnin Yaro da zai mana ƙarin bayani kan rahotannin da muke tafa da su a yau din nan.
Maryam Bashir Bugaje, sannu da kokari kuma barka da hantsi. A cikin shirin namu a yau muna nan dauke maku da rahotanni guda shida. Rahoton mu na farko zai yi magana akan tazarar haihuwa da alfanun da ke tattare da shi ga iyali. Rahoton mu na biyu zai yi mana magana akan muhimmancin awon ciki ga mata masu juna biyu. Abinda masana harkokin kiwon lafiya suka bayyana cewa na kawo raguwar mace-macen mata da kuma ƙananan yara. Rahotonmu na uku zai yi mana magana akan ƙoƙarin da likitoci ke yi na yaƙi da cutar kwalara a jihar Madalumfa da ke jamhuriyar Nijar. Shi ma rahotonmu na hudu zai yi mana magana akan ƙoƙarin da hukumomin kiwon lafiya matakin farko a babban birnin tarayya Abuja ke yi na baiwa mata wani magani da za su rika shafawa ƴaƴansu da zaran an haife su a cibiya. Maganin da masana harkar kiwon lafiyan suka ce na maganin duk wata cuta da ka shafi cibiyar yaro bayan an haife shi. Shi ma rahotonmu na uku zai yi magana ne akan maganin da hukumar lafiya matakin farko da ke Abuja Najeriya ke kokarin baiwa mata masu juna biyu domin su shafa wa jarirai a cibiyarsu da zarar an haife su. Rahotanninmu na biyar da na shida za su yi mana magana akan kokarin yaki da cutar polio a jihohin Neja da kuma Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin.
Madalla, a gaida Nasir Yakub birnin Yaro.
Haihuwa na ɗaya daga cikin abinda masana harkar kiwon lafiya suka nuna cewa na ƙara kare mata daga mace-mace yayin goyon ciki da haihuwa da kuma alfanu ga iyali. To shin ko waɗansu irin matsaloli ne matan da basu rungumi tsarin tazarar haihuwa suke samun kansu a ciki? Halimatu Abdullahi ta hado mana rahoto daga dutsen jihar Jigawa.
Bayan tazarar haihuwa abu ne mai matukar amfani ga mata, musamman waɗanda ke halartar asibiti domin neman shawarwari game da batun tazarar haihuwar. A cewar jami'an kula da lafiyar mata, to ko akwai wata matsala ga lafiyar matar da ta samu raunin fahimta a bangaren bada tazarar haihuwa?
Gaskiya akwai matsala, saboda ita mahaifa yanda kika san balo haka take. Kina haihuwa tana huruwa, tana damewa har idan ta kai ma ga matsala wata za ta iya fushiwa. To muna shawartar su da su zo su bada tazara kamar yanda ya kamata. Wani zai bada tazara ta shekara 3, wani ta shekara 2, wani ta shekara 5, wani har ta iya tsawon shekarar da suke so. A yanzu dai a gaskiya ba mu samun matsala, muna samu suna zuwa suna karbar wannan tazarar haihuwa sosai fiye da yanda baki a zato. Don har yanzu a kauyuka, macen da take kauye ma za ta zo ta ce a sa mata wannan tsinken, wato implant za a sa mata. Muna da shi kala-kala, akwai tsinke, akwai allura ta wata biyu, akwai ta wata uku, akwai kwaya ta masu shayarwa, akwai kuma ta wanda idan dan su ya kai misalin kimanin wata 9 da haihuwa du ana basu.
To kamar ku a wannan asibiti naku da ke kuma lafiya matakin farko na Malam Maduri, kamar a wata misali kuna ganin mata sun kai nawa da suke zuwan muku domin karbar wannan tazarar haihuwa?
Akalla ba a kasar ba muna samun kamar 100 ko sama da haka ma wanda suke zuwa karbar tazarar haihuwa kenan.
Fatima Abubakar kenan jami'ar kula da lafiya a asibiti da ke karamar hukumar Malam Madorin jihar Jigawa. Halimatu Abdullahi, sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.
Masana harkar kiwon lafiya sun tabbatar da cewa zuwa awo ga mace mai juna biyu yayin da take koyon ciki na ɗaya daga cikin abin da kan kawo ragowar mace-macen mata yayin goyon cikin da kuma bayan haihuwa. Muhammad Salisu Rabiu ya tattauna da wani ƙwararren likita akan wannan al'amari.
Dr. Amir Imam Yola, ƙwararren likitan mata ne a asibitin ƙwararru na Murtala da ke Kano, ya ce a yayin da mace mai juna biyu ke zuwa awo, ana kula da irin halin da take ciki da kuma na jaririn da ke cikinta don ganin sun haihu ba tare da wata matsala ba.
Shi wannan awo da ake yi a takaice zan iya gwada shi kaman a ce wata kulawa ce da mace take samu a lokacin da ta samu ciki. Daga lokacin da ta zo aka fara registering dinta a wajen antenatal clinic din har zuwa lokacin da za ta haihu, tana samun wata muhimmiyar kulawa da za a tsaya a duba lafiyarta a wannan lokacin. Saboda a lokacin da mace ta samu ciki ta fara samun canji a jikinta kenan. Ruwan jikinta zai karu, in kuma ruwa ya karu saboda haka duk wasu sinadarai da suke tafi da jiki su ma duk za su zo su zama ko sun karu ko sun ragu. To anan sai kaga an samu rashin lafiya ko kuma an sami wani abu dai wanda ya kawo akasi na rashin jin daɗi a jiki. Babban misali shine a lokacin da mace ta samu cikin nan, idan ta zo jininta ba ya da kaurin da idan ta haihu ko da ta zub da jini ba za ta galabaita ba, sai ya kasance an duba an fahimci hakan zan za a iya sata akan magungunan da za su kara mata jini har wata 7 zuwa wata 9 lokacin da za ta haihu din nan. Saboda haka idan ta zo haihuwa za ta haihu cikin kwanciyar hankali, babu kuma tsoron cewar jinin da za ta zubar na haihuwa zai galabaitar da ita. To irin waɗannan kulawar su ne ake so mace ta zo asibiti don ta samu ita ma ta ribaci wannan kulawa.
Yawanci naga in sun zo akan ba su ƴan magunguna, wannan magungunan na menene?
Yawa, su waɗannan magunguna da ake ba su magunguna ne da suka hada da na ƙarin jini da kuma waɗanda suke hana zazzabin malaria nan. Tunda mu nan kaga muna daga cikin ƙasashen da suke da endemic malaria, so dole mace da take da ciki tana dan samun rauni na garkuwar jikinta. Saboda haka duk wasu ƴan cututtuka nan da nan za su dinga biyowa da lokacin da mace ta samu ciki, kamar yawan yin fitsari yin fitsarin nan zaka ga ba wani ciwo bane ba, amma saboda ta riga ta samu ciki karfin jikinta yanda za ta kori duk wata cuta da ta shigo ya danyi kasa garkuwar jiki ta yi kasa, saboda haka nan da nan sai ta kuma sai kaga ta samu wannan matsalar. To shine sai akan kula da irin waɗannan abubuwan. Maganin da ake bayarwa ana bada na ƙarin jini, ana bada na korewar malaria dan kada ma ta faɗo din preventive ko, sannan kuma da yan magunguna da na ciwon jiki haka paracetamol ne da kuma multivites.
Dr. Amiru Imam Yola, ƙwararren likitan mata a asibitin ƙwararru na Murtala da ke Kano kenan, Muhammad Salisu Rabiu, murya Amurka daga Kano, Nigeria.
Likitoci da kuma hukumomi a jihar Madarumfa da ke jamhuriyar Niger na ci gaba da wayar da kan al'umma illolin da ke tattare da cutar kwalara, cutar da take kawo zawayi da kuma amai. Shu'aibu Mani, wakilinmu da ke jamhuriyar Niger, ya kasance a wajen taron gangami da aka yi domin wayar da kan al'umma mahimmanci akan kula da tsaftar muhalli da kuma kaucewa kamuwa da cutar ta kwalara.
La'akari da bullar annobar cutar kwalara a jihar Madarumfa ya sada yar jiratawa kiran kasaitaccen taro da ba da gargadi ga mutane da a yi hatara da wannan cuta ta amai da gudanawa mai saurin kisa. Malam Rabiu Galadima, wani likita wanda ya zo tun daga Madarumfa.
Ne ciwon kamar zawo, ciwo ne wanda zawo kuma kamar an ka buɗe famfo ruwa ke tarara, to haka wanda ya kamu da ciwon kwalara. Ya ne ake gane wannan zawon da ɗan kwalara? Shi zawon shi in kun gan shi kamar an dafa shinkawa, ruwan da na shinkawa, ciwo ne wanda daga inda ya kama mutum guda, mutum nan ya yi amai ko ya yi zawo, to wannan inda ya zawo nan ko ko aman nan kayan cutar nan tana nan kai ko shekara nawa aka yi wannan kwayar cutar, ita tana iya zama cikin ƙasar nan shekarar shekaru tana nan. Kenan in aka yi ruwan sama suna gangara ga su mashayar ruwa, kuma dole ya sha wannan ruwan sai ya kama wannan cuta.
Shi ma kuma shina ruwan sha daga Madarumfa, Malam Abdulkarim Kasu, ya ce da mutane a yi aiki da tsafta tukuru ta abinci ta ruwan sha, musamman ma ruwayen ƙasa da ake amfani da su.
Da waɗanda suka zo ana wayar da kan jama'a, ko ministan Lijiya, ko ministan famfo wanga na taka-taka Borno Fontaine, mutum kan ya ji kiwa don Allah ya haƙuri ya je can ya ɗauko ruwa, saboda in ka ce ruwa waɗanga na ƙasa za ka sha, cutar nan talwa ake kama ta. In dai ruwan nan in a ƙasa ka ɗauko su in ba damawa ba ka yi, to matsala ce za ta kama ka, kuma sai in an ci sa'a ne za ta tsayawa gare ka kai kaɗai. Don Allah a bar shan ruwa na ƙasa ko cikin gulbi haka ne, kamar in ya wuce sai mutane su zo suna tonawa kuwa suna ɗiba waɗannan ruwan haka nan suna sha, ba su zo suka dafa ba saboda su kashe ƙwayoyin cutar da ke ciki. Ya kamata a kiyaye ka tsaya ka dafa.
Uban ƙasa mai martaba Sarki Lawli Iro Ubandawa kina jira ta ya ce wani abu shi ma ga talakawan shi.
Ya kai kaushi ne mu san yaya ya kamata mu kare kanmu, Allah shi kare mu daga wannan bala'i. Shi ne kwalara, matakan da aka ɗauka su ya kamata a kiyaye.
Shi ko jagoran taro magajin gari na jira ta Malam Said Abubakar ya kira ga dukkan wakilan da suka halarci wannan kasaitaccen taro.
Duk kowa ya koma gida ya yi kokari wannan sakon ya tara jama'a a masallaci ne, a makaranta ne, a kasuwa ne, duk inda jama'a suke taruwa matasa da mata duka gaba daya, ya kamata a yi kokari a isar da wannan gargadi da jan hankali, dan babu babban magani wannan cuta kamar gargadi da wayi kai kuma da aiki da abin da za a ga ma jama'a.
Shaibu Mani, sashen Hausa na murya Amurka daga Jilatawa a cikin gundumar Madarufa, jihar Maradi, jamhuriyar Niger.
Hukumar kula da lafiya matakin farko ta ƙasa da ke Abuja ta sanar da cewa an fara samar wa mata masu juna biyu da wasu sinadari na magani da za su rinka shafa wa 'ya'yansu da zaran an haife su a cibiya, domin kare su daga kamuwa da cututtuka wanda ka shafan cibiyar jarirai. Hawa Umar ta aika mana da rahoto daga Abuja.
Hukumomin lafiya matakin farko na rabawa mata wani magani da kan taimaka wajen warkar da cibiyar jariri bayan yanke mahaifa. Maganin da akan shafa da zarar yanke mahaifa a gurbin cibiya sunansa 4% chlorhexidine gel. Hukumar lafiya matakin farko ta Abuja ta bayyana cewa maganin ya maye gurbin sinadarin spirit da kan haifar da barci ga jarirai idan an shafa musu. Dr. Rukayyawa Mako ita ce darakta mai kula da sashen rigakafi na hukumar lafiya matakin farko ta Abuja.
Majalisar Dinkin Duniya abinda tazartar da cewa a duniya gabaki daya idan an haifi jariri wannan cibiyar ba miki bane. Don haka abinda aka ce a wanke yaro a barta a haka, amma jama'a mutanen mu sai suka zama a gargajiyar mu a dauki kashin kaji a sa kashin shanu a sa makilin na wanke baki a sa mai sabora duk sai ya kawo wata cuta ma yaro. Don haka sai Majalisar Dinkin Duniya ta ce to a fara amfani da spirit. To daga baya kuma sai aka gano cewa ice spirit din na kuma baya da amfani, kuma babu wani littafi wanda aka yi wanda ya nuna cewa ayi amfani da spirit. Amma yanzu shi 4% chlorhexidine din wannan sanadarin sabo shi akwai littafi musamman wanda aka yi wanda kasashen duniya suka yi, Najeriya na cikin su ta yi nata littafin don amfani da chlorhexidine kuma ba amfani da sanadarin methylated spirit ba.
Maganin dai na amfani nan take kuma ba shi da wata illa, kazalika kuma ya samu amincewar aiki daga hukumomin lafiya na duniya. Dr. Wamako ta ce akan raba maganin kyauta a cibiyoyin lafiya.
Kamfanin magungunan mu na cikin kasa su fara yin wannan magani don su watsar da shi ya zama mai arha, mata su iya saye.
Shin a cibi kawai ake iya amfani da shi ko kuma idan an ji ciwo ma akan shafa wannan maganin?
A halin gaskiya akwai irin wanda shi yasa na ce maki yana nan da sanadaran shi daban-daban. Wannan sanadari na 4% a cikin 100 na 4% chlorhexidine kenan shine ainihin aka cirya shi musamman don cibiya. Akwai wasu sanadaran irin nashi waɗanda kuma ya sun fi girma sun fi ƙarfi ana amfani da su wajen wanke ciwo da sauransu, amma wannan shi an yi shi ba don wanke ciwo ba. Amma akwai ire-iren su na daban waɗanda su don wanke ciwo aka yi su, amma shi wannan an yi shi musamman don cibiyan jariri ne saboda kariya ga cututtuka da wannan jaririn, cikin cututtukan kuma hadda ciwon tetanus.
Bincike ya nuna cewa akan iya haihuwa lafiya amma wajen yanke cibiya zuwa fara shayar da jariri sai a samu illa daga kwayar cuta. Hawa Umar Udubo, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Domin ci gaba da yaki da cutar polio, hukumomin kula da kiwon lafiya matakin farko a jihar Neja suna ci gaba da yi wa baki wayanda suka yi gudun hijira daga arewa maso gabashin Najeriya yin wa 'ya'yansu rigakafin cutar ta polio. Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana da rahoto.
A nan jihar Neja dai akwai garuruwa guda biyu a yankin Shiroro da kuma karamar hukumar Makwa da aka samu 'yan gudun hijirar. Al'amarin da ya sa alatilas jami'an kiwon lafiyar suka ɗauki mataki kamar yadda darakta a matakin farko na ma'aikatar lafiyar jihar Naija Dr. Yayana Uzu ya yi ƙarin bayani.
Wannan zuwan su wannan bakin da suka yi mana daga da suka zo Makwa da Shiroro din nan ya tayar mana da tuna mana cewa lalle goma mu ci gaba da kula da su. To su mutanen nan mun je duka bayan din wanda suke cikin jihar mu da ba su da rigakafin da aka tabbata sun yi rigakafi, wanda ba su da shi din wannan sun zo wucewa ne kawai, yan cire ne sun zo sun wuce. Amma duk wanda suke cikin jihar mu yanzu ba wani community da yake babu samun taba su a ga wurin rigakafi.
Samun goyon baya na ɗaya daga cikin hanyoyin samun ci gaba akan wannan aiki. A saboda haka darakta a matakin farkon na ma'aikatar lafiyar jihar Niger Dr. Yayana Uzu ya buƙaci goyon bayan jama'a domin tabbatar da an samu nasarar da ake buƙata.
To mu dai muna nema kan ci gaba nan da goyon bayan da muke samu a wurin jama'a ya ci gaba. Samun goyon bayan nan da muke nema a ƙara ba mu, sannan kuma yanzu za mu sake zuwa mu zauna da jama'a muna shirin kiwon lafiyar mutane. Kaga yanzu ya fita ga hannun mu kawai, ba hannun gwamnati kawai bane, hannun jama'a, kiwon lafiyar jama'a hannun jama'a yake yanzu.
Dana can ana dan hada ana hadawa da mutanen nan da cutar polio ta yi illa, wato suna taimaka muku wajen fadakar da mutane? Ban sani ba ko har yanzu kuna da
wato su wanda aka samu suka samu
kungiya gare su anan
sosai sosai, su ma kan suna ba muna samun goyen baya, saboda kaga abin ya shahe su da fiye da wayansu, su sun fi gane ilan da ake abin ga sosai. Har yanzu hadin kan nan muna ci gaba da aiki tare.
Director a matakin farko na ma'aikatar lafiyar jihar Niger kenan Dr. Yahaya Na Uzo yake karin haske akan matakin da suka dauka na tabbatar da an yi alluran rigakafi musamman a yankunan da aka samu kwararar yan gudun hijira daga yankin jihohin arewa maso gabashin Najeriya. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari, su ma hukumomin kula da kiwon lafiya matakin farko da ke jihar Borno ba su yi ƙasa a gwiwa ba. Asabar din nan 1 ga watan Satumba za a kaddamar da gangamin yaƙi da kauda cutar polio. Shugaban hukumar kula da lafiya matakin farkon Dr. Sulemele ya kira ga iyayen yara da ke ƙananan hukumomin jihar Borno baki ɗaya da su baiwa jami'an kiwon lafiya da ke ɗigawa yara rigakafin cutar polio haɗin kai domin a gudu tare a tsira tare. Hamid Ismail na Radio Peace FM da ke Maiduguri kuma ɗaya daga cikin 'yan jaridan da suka halarci horarwa na musamman da gidan Radio Murya Amurka ya yi wa 'yan jarida a Abuja, Najeriya, ya aiko mana da wannan rahoto.
Daraktan zartaswa na ma'aikatar da ke lura da cututtuka a matakin farko na jihar Borno, wato State Primary Healthcare Development Agency, Dr. Sulemele ya yi kira daga Kausar Murya ga jama'ar karamar hukumar Ganze ta matakurorinta da su ba da goyon baya wajen karɓar allurar rigakafi na yara domin kawar da cutar CVDPV da ya bullo a wannan karamar hukuma ta Ganze. Za a fara gangamin yaƙi na karɓar wannan allurar rigakafi ranar Asabar 1 ga watan Satumba cikin shekara ta 2018.
Ci gaba da haƙurin ba da wannan maganin wa yaran su yadda muke yi yau da gobe. Abin ya kusa karewa, kira CVDP abu ne nau'i ne na shi wannan shan inna din wanda ake samu daga muhalli yaro ya kan iya dauka. Mun samu wannan daya a jihar Borno a karamar hukumar Ganze ran Asabar 1 ga watan Satumba din nan za mu fara allura daga kafi saboda wannan.
Dr. Mele ya yi wannan kira a wani zaure na musamman inda tattauna da shi a gidan rediyon tarayya Peace FM da ke nan birnin Maiduguri mai taken kiwon lafiya a jihar mu a ofishin su da ke Emergency Operations Center EOC na jihar Borno. Dr. Mele ya kara da cewa cutar polio an kawar da ita yau shekaru 2 da 'yan kai.
Alhamdulillah a jihar Borno dai ba mu samu wannan cutar ta bullo ba yau kusan shekara 2 da wani abu, kuma alhamdulillah ayyukan da ake yi an samu an isar da inda ba a iya zuwa a baya. Mun samu haɗin kai na jama'a da yawa, masu angwani, masu gari, masu aikin security, civilian JTF da kamun samu mun shiga wajaje da yawa.
Gwamnatin jiha, jami'an tsaro, shugabannin addinai, ma'aikatan kiwon lafiya da dai sauransu sun ba da haɗin kai gaya wajen shiga lungu-lungu da sako-sako domin kawar da cutar polio a dukkan faɗin jiha. Bugu da ƙari, Dr. Mele ya yi kira iyaye mata da su tabbatar da cewa yaransu sun karɓi allurar rigakafi domin kawar da wannan cutar har abada.
Hamid Ismail daya daga cikin 'yan jarida da suka halarci horowa ta musamman da hukumar gidan rediyon murya Amurka ta shirya wa 'yan jarida a Abuja, Najeriya, kuma ma'aikaci a rediyon Peace FM da ke birnin Maiduguri. Maryam Bashir Bugaji gare ki.
Masu sauraro, iyakacin abin da ya sauka kenan a cikin shirinmu na yau, sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. A madadin Nasiru Yakubu Birnin Yaro da waɗanda aka ji muryoyinsu da waɗanda suka haɗa hannu aka haɗa shirin na yau, ni Maryam Bashir Bugaji ke cewa a huta lafiya.
Sauka kenan a wannan shirin, sai kuma da karfe 4 agogon Najeriya da Niger karfe 3 agogon Ghana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa har ma da ƙari a shafin mu na internet voahausa.com ko kuma shiri na musamman a wayoyin ku na salula dandalin VOA. Za ku kuma iya yin muhawara a shafinan mu na sada zumunta Facebook da Twitter. Ku kuma iya samun hanyoyin tura mana sakonni da suka hada da lambobin waya a shafinmu na intanet Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Chubahiro Dodone da ya harhaɗa sautin shirin alheri ke muku fata alheri.